gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barka da wannan la'asariyar. Muna farin cikin saki kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Alfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Auna.
Saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu musamman ma na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 30 ga watan Afrilu na shekarar 2021 zamu magana ne akan tawakkali.
Zara, kin san wato bara jama'a sun shiga tashin hankali kuma an samu karyar arziki da dama sakamakon barkewar annobar COVID-19.
Gaskiya ne Amina, ga kuma tsadar rayuwa. Don haka a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan falalar hakuri da tawakkali a duk lokacin da muka tsinci kanmu a cikin halin kaka na kai.
Don haka sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe.
Masu sauraro yau Malam Dr. Jamil Muhammad Sadis Zaria ne ya amsa gayyatar mu inda zai yi mana ƙarin bayani akan maudu'in namu na yau. Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam gare ka.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magana akan tawakkali ko in ce dogaro ga Allah magana ce mai matukar muhimmanci a rayuwarmu ta zamantakewar mu ta yau da kullun da rayuwarmu ta mu kadai a hidindimu na yau da kullun. Tawakkali wani aiki ne kamar yadda muka sani wanda yake da alaka da zuciya. Ma'ana zuciya ita take kudirce tawakkali ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da samar da cikakkiyar yarda da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan al'amarinsa da yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai bayarwa, shine mai kaddarawa, abin da ya kaddara faruwarsa duk duniya ba wanda ya isa ya hana, abinda kuma bai kaddara ba ba wanda ya isa ya sanya shi ya faru. Kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Abbas wanda a cikin sa mazala sa sanan ya bamu labari gaba ɗaya cewa ka sani da a ce al'umma gaba ɗaya za su taru domin su kai ka zuwa ga wani matsayi ko su amfanar da kai wani abinda Allah bai rubuta ba, Allah bai kaddara faruwansa gare ka ba, to fa mutane ba za su iya kai ka zuwa ga wannan abin da suke so su kai kan ba in dai ba a rubuta ba. Haka nan kuma da mutanen duniya gaba daya za su hadu a kansu hana mutum kaiwa zuwa ga wani abin da Allah ya rubuta masa ko su yi kokarin hana shi samun wani abin da Allah ya kaddara zai samu. To shi ma haka mutane ba za su taba cin nasara ba in dai Allah ya riga ya rubuta. Wannan hadisi ne mai matukar muhimmanci wajen cire ma dan adam sanya lissafin mutane a cikin rayuwarsa. Tabbas mutane za su iya zama sanadiyar alkhairi, za su iya zama sanadiyar akasin haka, sanadiyar rasa wani abu, amma ba su ne suke kaddara hakan ba, ba su ne suke tasiri na asali na kai tsaye akan samu ko rashin samu ba. Abinda zai wakana Allah subhanahu wa ta'ala ya gama rubutawa sai dai ba abun mamaki din bane ya kasance faruwar abubuwa kuma ya kasance suna da sabubba wanda za su iya taimakawa wajen faruwar sa ko rashin faruwar sa. A takaice, tawakkalin nan da ake magana a kai ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da alaka da yadda zuciyar bawa za ta yadda ta sakankance ta mika wuya cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kaddara mu mutun alkhairi sannan kuma shi ne kadai zai iya kare maka duk wani sharri. Hakanan mutun ya samu yaqini da yarda a cikin zuciyarsa cewa Allah ne kadai zai iya bashi abin da yake so ko kuma zai iya biya masa bukatu. Dan Adam duk inda yake irin ka ne, shi ma yana da bukatunsa, yana da damuwarsa, yana da rauninsa, kila ma wanda kake tunani ka fi shi duk wani abin da kake tunanin cewa zai iya maka, ma'ana ka fi shi karfin zuciya da wani abu makamancin haka. Amma da yake dai dan Adam kullum mutum bai san abu, shaidan yana kokarin fisgan zuciyarsa ya sanya masa tunanin wani dan Adam a cikin rayuwarsa. Har wala yau daga cikin ma'anonin tawakkali a cikin al'amuranmu na yau da kullum shine kamar zuciyar bawa za ta rinsuna ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum zai kamar da ake cewa zai fawwala al'amarinsa ga Allah sannan ya nuna raunansa, ya nuna cewa ya Allah banda dubara, banda wani tsari wanda zai sa in samu wani abu ko in kauce ma wata fitina in ba abin da ka taimake ni ka kaddara min ba. Duka waɗannan ma'anoni ne masu muhimmanci waɗanda suke da alaka da wannan ibada ta zuciya, wacce ba da baki ake faɗanta ba kawai ka ce na dogara ga Allah, na yarda da hukuncin Allah. A'a, ya kamata ne ya kasance ya samu wajen zama a cikin zuciyarka, aikinka da maganganunka na yau da kullum su kuma sai su tabbatar da haka, su tabbatar da cewa lallai zuciyarka ta yarda da abin da Allah ya kaddara. Saboda muhimmancin tawakkali a rayuwarmu, shi yasa zamu ga a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani kenan, Allah ya yi ta ambatan tawakkali tare da hada shi da imanin masu imani, irin su ala Allahi falyatawakkal almu'minun, ma'ana duk wanda yake mai imani na gaskiya to in ya tashi zai dogara, za ga baya dogara akan wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala. In muka lura a irin waɗannan ayoyi za mu ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin ambaton imani ko masu imani da tawakkali. Wannan ko shakka babu ƴan uwa masu sauraro yana nuna mana ashe akwai alaka tsakanin ƙarfin imanin mutum da kuma ƙarfin dogaransa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar ana so a ce da mu daidai gwargwadon imaninka, daidai gwargwadon miƙa wuyarka ga Allah da kuma fawwala masa al'amarinka da kuma yarda da cewa shine zai yi ko kuma shine zai hana faruwar wani abu. Idan mun fahimci wannan za mu gane cewa ashe gina imani nagartacce, imani tsabtatacce, ashe zai taka muhimmiyar rawa wajen samar da tawakkali a cikin zuciya. Sannan kuma wannan har wala yana tabbatar mana da cewa duk sanda kaga an samu ƙarancin dogaro ga Allah to alama ce da take nuna cewa lallai imani ya yi rauni, kuma wanda ya samu kanshi a cikin wannan hali yana buƙatar ƙara imaninsa saiti da fuskantar da akalar zuciyarsa zuwa ga kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, dogaron da Allah yake so bayinsa su yi a cikin rayuwar zuciya. Bayan haka ƴan goma ta sauraro, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala sufa ce daga cikin sufofin bayin Allah na ƙwarai, ma'ana duk inda bayin Allah na ƙwarai suke zaka ga sun sufanta da wannan sufar. To mu ma a matsayinmu na masu sauraro, masu son kusantar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuranmu, daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin mutanen annabi Musa alaihi salam, lokacin da Musa alaihi salam ya ce da su wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin, daga Allah ne kadai ya kamata ku dogara in dai da gaske ku masu imani ne imani na gaskiya take anan mutanen annabi Musa suka ce Allahu tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqawmi zalimin wa najjina bi rahmatika min alqawmi alkafirin suka ce eh tabbas mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa haka ne muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da mu daga abokan gabanmu ya kare mu daga sharrinsu da wannan ne malamai suke cewa ashe kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala yana samar da wata kariya yana samar da wani agaji da taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani wanda zai kawo maka damuwa a cikin rayuwarka me yasa saboda a takaice kana cewa ne ta sanadiyar dogaranka ga Allah ya Allah banda tsimi banda dabara banda abinda zan iya makaina amma kai ikonka ya kai iko mulkinka ya kai mulki buwayarka ta kai buwaya ba ta da farko ba ta da ƙarshe saboda haka ya Allah ina maida al'amari na zuwa gare ka ya Allah ka bani kariya daga duk wata fitina sannan ka jibinci al'amari na kaga wannan ko shakka babu zai haifar da kusanci na zuci tsakanin bawa da mahaliccinsa sannan kuma zai ba bawa natsuwa da walwalar zuci da yarda da cewa eh lallai Allah majiroƙon bawansa ne tunda ka kai ma Allah kukanka ka yarda da al'amarinsa to babu shakka ko ba jima ko ba dade Allah subhanahu wa ta'ala zai share ma bawansa
jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma Malam Dr. Jamil Sadis zai kammala wa'azinsa
sannan kuma ɗan uwa masu sauraro wani bangare mai muhimmanci wanda yake da alaka da al'amari na tawakkali shine mu fahimci cewa dogaro ga Allah ko tawakkali ba mataki daya yake ba yana da bangarori daban-daban misali akwai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abinda ba wanda ya ise maka sai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan babin ba a so zuciya ta kasance ta ratayu da wani Allah subhanahu wa ta'ala saboda yakinin da zuciya take da shi ba wanda zai iya mata wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana da alaka da abin da ya shafi arziki ko fitar da mutum daga cikin wani halin kakanika ko wani kunci da mutum yake ciki ko kuma karewar wata matsala da mutum yake ciki ko kuma wani budi ko wani taimako dai da mutum yake sa rai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan babu shakka zuciya bai kamata ta ratayu akan wani Allah subhanahu wa ta'ala ba ya kamata a ce mutum yana da yaqini cewa Allah shi kadai ne mai. Akwai tawakkali da ko kuma bangare na biyu wanda yake da alaka da wani abun da kake so ka cimma na buri na rayuwa, wanda wani zai iya zama sanadiya wajen ƙara samun nasara ko taimako bisa yardar Allah. To a wannan babin babu laifi ka nemi taimakon wani, ka nemi agajinsa, amma tare da kudircewa a cikin zuciyarka cewa ba wai shine mai yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala dai zai bijiro maka da alkhairi ne ko biyan bukata ta sanadiyar wannan bawa. So wannan da zai taimaka kawai dan sako ne ko jakada, ko kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara faruwar abu ta sanadiyar shi. Wani bangare mai muhimmanci har wala yau wanda yake da alaka da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine a cikin rayuwarmu akwai wasu abubuwan da idan muka bar su suna faruwa ko a cikin zuciyarmu ko a cikin al'amuranmu na yau da kullum, to ko shakka babu suna hana zukata su samu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin irin waɗannan abubuwa shine rashin sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala, rashin sanin darajarsa, rashin sanin ikonsa da mulkinsa da izzarsa da buwayarsa. Rashin sanin wannan yana sa har mutum ya tunanin cewa akwai wani dan adam da zai iya masa wani abu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa za mu ga a cikin Allah a cikin littafinsa Alkur'ani mai daraja so da yawa sai mu ji yana ba mu labari akan sifofinsa, akan sunayensa masu tsarki da daraja, yana mana bayani akan mulkinsa da yadda yake tafiyar da rayuwarmu gaba daya, da yadda ya halicci sama ƙasa duwatsu, yadda yake saukar da ruwa, yadda yake fitar da tsirrai, duka waɗannan abubuwan da Allah yake ambata a littafinsa. Daga cikin dalilan ambatansu shine mu sami yaƙini har cikin biranen zukatanmu cewa lallai Allah subhanahu wataala ya kai yayi shi kadai ne kuma mai yi. Saboda haka duk sanda kake da wata bukata ko kake da wata damuwa, to fuskantar da kokon baranta da tunaninka zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin yaƙinin cewa zai share maka hawaye kuma zai jiminci al'amarinka. A lokacin ne zaka ga buɗi na Allah, zaka ga taimakonsa, kuma zaka ga fatahinsa insha Allah. Daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ki samun kyakkyawan dogaro gare shi shine idan zuciya ta harbu da ciwo na nuna isa ko kasaita ko girman kai a can cikin zuciya. Mutum ya riga jin cewa ai shi ya kai wani matsayi na basira ko iya lissafi ko iya tsari a rayuwa, wanda yake ganin dubararsa da experiences a rayuwa ko yau da kullun din da ya sani su kadai sun isa ma su kawo masa taimako, su kawo masa agaji a rayuwa. To duk lokacin da mutum ya fara samun irin wannan abun a cikin zuciyarsa, to zai wahala kaga yana samun kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala. Ko kuma ba ai sa'a ba ma, wannan sai ya zama shine sanadiyar halatarsa, saboda Allah subhanahu wataala yakan bar irin wannan mutum da dabararsa a ga cewa ya ga cewa ƙarshen al'amari shin zai samu mafita bisa dabararsa ko ko ba zai samu. Kuma babu shakka duk wanda Allah ya cira hannu akan cikin al'amuransa ba da za a iya ga albarka. Shi yasa daga cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as-sadid aslih li sha'ni kulluhu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn, cewa ya Allah kai ne rayayye, kai ne mai tsayuwa akan al'amuran bayi, mai fitar da su daga cikin damuwarsu. Ya Allah ina roƙonka, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ina roƙonka ka gyara min al'amurana gaba ɗaya, ka jibinci al'amarina. Ya Allah kar ka banni da dubara ta ko da wani tsari na ni kadai ba tare da ka jibinci al'amarina ba. To wannan yake nuna mana muhimmancin bawa kada ya dauka dubararsa da iya tsarinsa sune za su bashi mafita. di yadda kake ganin ka kai wani mataki na wani abu to faruwar abu ko rashin faruwarsa duka yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala. Daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta samu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala shine idan zuciya ta kasance tara ta yi da wani Allah, ma'ana ga wani zai fara wani abu sai tun farkon al'amarinsa kawai ya riga ya sakankance ai tunda da wani ai shikenan ni bai ata ta gama biya, tunda da wani ba zan taɓa samun matsala ba, tunda ga wani kaza ai ni shikenan. To abinda nake so mu fahimta anan shine kamar yadda zamu zo mu ji a gaba, babu cin karo tsakanin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da kuma bin wasu hanyoyin da ake ganin za su kai mutum zuwa ga nasara. Amma ratayuwar zuciya da tunani akan cewa wani tunda ya shiga abu to sam gaba ɗaya komai ba matsala kenan, komai zai tafi ɗari bisa ɗari, ba a son irin wannan ratayuwar ta zuciya akan wani Allah subhanahu wa ta'ala. Innama wanda zai shigo zai zama dai sanadiya ne, zai zama mabudi na kaiwa zuwa ga wannan alkhairin, amma ba shi ne zai aiwatar da shi ba. Idan mun fahimci wannan, mutum zai gane cewa ashe koda wani wanda kake sa ran zai taimake ka a cikin al'amari ya shigo, sai ya shigo cikin hidimarka, to kana buƙatar ka jajirce wajen roƙon Allah da nuna tsananin buƙatar ka zuwa ga taimakon shi a daidai lokacin da wancan din yake so ya taimake ka. Sai ya kasance ga wani yana so ya taimake ka, amma addu'ar ka da roƙon ka kullun da ƙoƙon baranka yana gaban Allah subhanahu wataala, saboda yaqinin da kake da shi cewa shine kadai mai. Allah ya sa mu dace. Bayan haka akwai wata gaba mai muhimmancin ga shi ɗan uwa masu sauraro. Wannan gabar tana da alaka ne da sakamakon masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala duniya da lahira da kuma albarkar da za su samu ta sanadiyar wannan aiki na zuci mai matukar muhimmanci. Daga cikin sakayyar da Allah subhanahu wataala yake ma masu kyakkyawan dogaro gare shi shine yana azurta su da samun natsuwar zuci da kwanciyar hankali da yayewar damuwa. Duk lokacin da zuciyata ko zuciyarki ko zuciyarka ta samu yaqini cewa Allah ne kadai mai yin abu, Allah kuma mai tausayinka ne, mai kaunarka ne, Allah mai iso maka da alkhairi ne ta inda baka zato, to sai ka ji ka samu natsuwa, sai ka ji ka cikin kwanciyar hankali, saboda Allah subhanahu wataala shine ya halicce ka kuma ya fi ka son kanka da ka samu alkhairi, to kuma alkhairi nan da kake roƙo yana wajen shi, to kaga sai ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwa. Wanda kuma zuciyar shi kullun tana nan tana tunanin wane ne zai mun, wane ne bai mun ba, wane, to kullun cikin ɗimaucewa da damuwa yake. Allah kare mu. Hakanan masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala akwai wani ƙarfi na zuci da Allah yake ba su. Ba wai ba za su shiga damuwa ba ne, ba wai ba za su yi ta tunane-tunane ba ne, za su iya shiga damuwa amma a ƙarshen al'amari ko a daidai lokacin da suke cikin damuwar da tun sun tuno da ikon Allah da mulkinsa sai su ji wani ƙarfi a zuciyarsu, sai su tafiyar da kasalar zuci su samu warwarewar damuwarsu da kuncin da suke ciki ta sanadiyar ƙarfin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke da shi. Hakanan in an koma gobe kiyama kuma masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, a fuskokinsu daban suke wajen kyalkyali da haske a ranar tashar kiyama saboda girman tauhidinsu. Kuma wani abun sha'awa ga mai kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine za ka yi dogaron ka samu lada koda biyan bu koda baka samu biyan bukata ba duk sanda mutun ya dogara ga Allah ibada yake to wannan ma a karan kanshi in muka kalla ai babban alkhairi ne sannan kuma a ƙarshen al'amari abinda Allah ya rubuta ya faru in ka samu biyan bukata sai ya zama mutun ya samu riba biyu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa da a ce mutane suna kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da sun ga abun mamaki ta yadda Allah zai rika isar musu da alkhairi ya rika yaye musu damuwa fiye da suke tunani kamar yadda Allah yake azurta tsuntsaye idan sun fito daga shekarunsu da safiya ba su da abinci cikin su a dame amma da yardar Allah rana ba za ta fadi ba sai sun koshi su koma cikin walwala da nasuwa wani bangare mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mu ambata shine mu fahimci cewa babu cin karo jama'a tsakanin kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala da bin hanyoyin samun nasara ina so in ci jarabawa to bazan ce na dogara ga Allah subhanahu wataala Allah ya bani nasara ko in ta addu'a ba a'a sai na bi hanyoyin da ake bi in na fi hanyoyin to daga nan sai in dogara ga Allah Allah ne zai bani nasara ba wai dan kokarin karatun da nayi ba ina kasuwanci ina so in samu wani abu na arziki ko na kuɗi to in tashi in nemi hanyoyin da za su da cikin taimakon Allah zan yi hada zan yi hudda na kasuwanci to daga nan kuma abinda Allah ya kaddara sai ya biyo baya za mu fahimci wannan daga hadisin daya daga cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ana sallah sai ya bar taguwarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qilha wa tawakkal bai daure taguwar ba yace ya dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a abinda ya kamata kai shine ka daure ta ma'ana kai ruko da sababin da zaka kare dabbarka daga bacewa sannan bayan nan sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wani bangare har walayo mai matakar muhimmancin gaske yan uwa shine mu gane cewa duk sanda muka samu kanmu a cikin kunci muka samu kanmu a cikin matsaloli na rayuwa ko na zamantakewa wata da ita da mijinta ne wata a ita da iyayenta wani da shi da ƴaƴan shi wani da shi da makoni abubuwa dai na rayuwa matsalolin da ba a rasa ba ko akan aikinka ko akan kasuwancinka ko akan iyalanka ka gane dai a matakin farko a rayuwar nan ba kai kadai ne kake da matsala ba mutane bandir birjit suna nan kowa da matsalar su wallahi wani ma in ya fada maka matsalar shi sai ka ji kai ashe ba ka da matsala so ka gane cewa ba kai ne kadai kake cikin damuwa ba saboda sanin wannan yana taimaka wa mutum wajen rage radadin na damuwa abu na biyu mai muhimmanci shine mu fahimci cewa damuwa da mutum yake shiga ba wai yana nuna cewa bai da tawakkali bane a'a sai dai idan aka bar damuwar ta hana mutum hararo kyakkyawan dogaro ga Allah ta hana mutum roƙon Allah Allah ya bashi mafita to irin wannan damuwar ba a so amma din zuciyarka ka ji cewa baka jin daɗi kaza ya bata maka rai a matsayin ka na dan adam kai ba dutse bane kana da feelings ɗinka kana da abin da kake ji jiki da jini ko jiki da hanta dole ka ji wani abu ba daɗi amma kar ka bari wannan damuwar da kuncin su kadan na da zuciyarka su hana ka sakat su hana ka kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala shi yasa kullun ake so mu riga kyautata ma Allah zato mu yadda cewa da yardar Allah subhanahu wataala zai ba mu mafita duk wanda Allah ya jibinci al'amarinsa babu shi babu matsala babu shi babu tabewa Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da kyakkyawan dogaro gare shi ya jibinci al'amarinmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to masu saurare baki daya da haka muka kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu dasa haya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya kuma a hutun ƙarshen mako a lafiya yau yara suka za a gaban su kwanai ba za su bari